السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينكم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدمك سابا أتي قبل كراتم من التفسير أولا مسلاتين أمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي ورافين البسا anan cikin birnin Bauchi, Najeriya, a yau 22 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447, wanda ya yi daidai da 10 ko 11 ga watan Maris, 11 ga watan Maris a Gregorian calendar miladiyar Annabi Isa ibn Maryama alaihi salam a Bethlehem, idan lissafin ya inganta tana da shekara 2026. Idan ba manta ba, muna nan cikin suratul Qalam ko suratul Nun, wanda a darasinmu na jiya mun karanta waɗansu ayoyi da suke bayanin miyagun sifofi na waɗanda ba su yi imani da Allah ba, na waɗanda ba su yarda da manzon Allah ba, na waɗanda ba su yarda da addinin Allah ba, na waɗanda ba su amince da shari'ar Allah ba, su ne kafirai da mushrikai da waɗansu lalatattun musulmi da sun ka siffatu ko siffatu da waɗannan sifofi, ko da kuwa guda ɗaya ne daga cikinsu. Tunda an ambata mana sifofi guda 10 waɗanda suke ba su da kyau. Sifa ta farko halafin, bi ma'ana mai yawan rantsuwa a kan ƙarya. Sifa ta biyu mahin, wulaƙantacce, wanda baya girmama kansa, baya martaba kansa. Sifa ta uku hammadin, bi ma'ana mai yawan cin fuska, wanda yake in an koma gefe ma ya yi tsegumi abu ne mai sauƙi. Sifa ta huɗu masha'in, binamimin, mai yawan tafiya da annamimanci ɗan haɗa waje. Sannan sifa ta ainihin biyar manna'in lil khairi, mai yawan hana alheri. Kun ga wannan marwaci kenan, duk wanda yake rowa ya hana haƙƙin Allah, ya hana abin da yake na sadaka, ko ya hana kyauta bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dukiya, to shi ma an sifanta shi an jero shi a wannan layi sifa ta gaba mu'tadim mai ketare iyaka idan halal ne ma sai ya kure maleji domin a ce ya isa saboda alfahari da takama asimin mai sakon Allah saboda Allah ta'ala ya bashi fawa ko Allah ya bashi lafiya ko Allah ya bashi daukaka ko kuma saboda Allah ya bashi kule sannan utulli duk abin da yazo masa ci yake yi shi yasa ba mamaki a samu yana da tumbin haramu ko yana da kiban haramu sannan kuma ga wulakanta mutane da girman kai zanimin mutumin banza wannan ita ce sifa ta goma idan mun fassara mahinin dinnan sifa ce mai cin gashin kanta kuma idan kun duba za ku ga duk waɗannan sunaye sun zo ne ala siyagil mubalaga a siga na mubalaga shi yasa da farko aka ce halal fa'alim mahin fa'il sannan kuma hammazim fa'alim masha'in fa'alim manna'in fa'alim mu'tadin nan ne aka samu wato mubta'il tunda ya zo a wazanin mubta'il amma kuma shi ma wani siga ne na daban afim fa'il utullin fa'ullin zalim kaga fa'il duk waɗannan in ka duba za ga sun zo asiyagul mubalaga saboda gwada balaga na ainihin alqur'ani ubangiji ta'ala ya ce an kana za malin wa banin saboda Allah ya bada sai daga cikin su ko wanda ya hada waɗannan sifofi wato dukiya mai yawa ko kuma ƴaƴa masu yawa ko ma dukiya da ƴaƴa duka shine abin da muka manta ba mu ambata ba wato kowane guda ɗaya kana iya hada masa an kana za malin wa bane misali an kana alhallahu za malin wa bane aw an kana mahinun za malin wa bane saboda haka za ka yi ta tafiya an kana hammazun za malin wa bane ko an kana masha'un binamimin za malin wa bane in ka juya kamar yadda shi rufu'a sai zamo ismu kana za malin wa banin shi kuma kabaru kana saboda anan ismu kana mazo saboda me saboda an ambata a cikin sifofi guda goma ina fatan an fahimta to za mu samu karin bayani duk wanda Allah ya bashi dukiya yayi shegantaka ko wanda Allah ya bashi ainihin ƴaƴa yayi gadara ya saba ma Allah yadda makoman sa za ta kasance a duniya kafin a je lahira ayoyin da zamu karanta nan gaba kenan idza tutla alaihi ayatuna ko in an karanta masa ayoyin mu qala asatirul awwalin yace ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne Allah ta'ala yace sanasimuhu alal qurtum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
نعم سنسمه على الخرطوم للمي وأن نصف في دمك عمبتا guda goma ko guda tara Allah ta'ala ya ce da sannu za mu yi masa alama a bisa katon hancinsa shi ne alkurtum asalin alkurtum wato hanci ne na giwa hancin giwa kuma kusan ya fi hancin kowace dabba girma a duniya a zahirance wanda muke gani shi yasa ake kiran hancin giwa alkurtum ana Allah ta'ala ya siffata hancin da alkurtum domin saboda kaskantar da mai wannan sifa saboda haka hancinsa ya zamo kamar na dabba ce don an wulakanta ko an kyakketa ko an masa mummunan alama wannan ba matsala ba ne tunda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine sanasimuhu alal kutuwa da sannu za mu yi masa alama a bisa kaston hancinsa ya aninu sawwidu wajhahu yawmal qiyama wasu malamai suka ce abinda ake nufi za mu bakanta fiskansa ranar tashin alkiyama wa abbara anil wajhi bil qurtum fa yusawwidu wajhahu bin nari qabla dukhuliha saboda haka tun kafin ya shiga gidan wuta za a yi masa mummunan alama wanda idan kowa ya ganshi zai gane cewa wannan yayi aikin barna kuma dan gidan wuta ne, kamar yadda muka karanta a cikin suratu Ali Imran ranan da Allah tabaraka wa ta'ala yace tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh wa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wa ammal ladina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah saboda haka fa yakunu alaihi aw ala anfihi alama saboda haka za a yi masa babban alama a bisa hancinsa domin a gwada cewa wannan mutumin banza ne. Saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya ya saba ma Allah ya dauki ɗaya daga cikin sifofin da muka ambata ko ma ya hada duka ko Allah ya bashi aya masu fada aji shi ma ya ketare iyaka yayi abin da ya ga dama ya saba ma Allah ko kuma Allah ta'ala ya bashi ainihin matsayi don wani zaka samu yana da matsayi amma bai da kudi sannan kuma bai da aya shi ma ya saba ma Allah yayi abin da ya ga dama to haka zaka yi tafassarawa. Duk wanda Allah ya baki wata ni'ima ta duniya bai yi amfani da ita a hanyar da ta dace ba yayi abin da ya ga dama ya saba ma Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala sai ya kunyata shi a nan duniya sannan kuma azaban da zai samu a lahira azaba ce wanda take mumula. Yasa Allah ta'ala ya ce to ga misali na bari a buga misalin masu dukiya ya ce inna balawnahu lalle hakika mu mun jarrabi mutanen Makka kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi waɗansu masu gona ko masu lambu wanda suka gada daga ainihin mahaifinsu iqsamu yayin da suka yi rantsuwa la yasrimunnaha musbihin cewa za su girbe ainihin wannan gonan da asuban fari ba tare da miskinai sun sani ba. Dama an ce wannan bawan Allah ya kasance yana da babbar gona a kusa da Sana'a na Yemen. Waɗansu malaman tafsiri abinda suka ambata kenan a dab da birnin Sana'a, waɗansu ma sun ce tsakanin gonan da birnin Sana'a a wancan lokaci bai wuce farsaki goma ba, babbar gona ce amma ba talakan da bai san wannan gona ba saboda kirkin mai gonar. Duk shekara idan ya yi noma zai yi girbi yakan sa a sanar cewa ranar kaza za a yi girbi a gona kaza saboda yana ɗiban ma'aikata masu yawa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya mai yawa. To don haka talakawa za su taru da duk wanda yake bukata idan an zo ana girbin nan sun da daman aikin gayyan mutane kun san za a rinka yi da sauri ne ana sauri ana sauri. To duk wanda ba a tara waje ɗaya ba ko kuma wanda ya fita ya fada a gefe yakan ce kar ku ɗauko ku bar ma talakawa wannan. Saboda haka talakawa za su zo suna billahi layi har sai an kammala gonan nan kakaf gaba daya, tunda a lokacin ba maganan zakka ake yi ba saboda shi bai zo a zamanin zakka irin namu tsarin ba, ya zo ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya sama aka buga misali da shi a cikin Alkur'ani. Duk abin da ya koma gefe ya fita daga cikin taru to wannan ya riga ya bada talakawa su dauka. Kuma kamar yadda masu kissoshi suke bayani akan wayi gari wani yakan samu kaya mai yawa daga amfanin wannan gona kuma a lokacin babu cuwa-cuwa da yawa babu danniya da yawa mutum idan ya tara abinsa zai ajiye alama. Misali a ce mutum ya tara sai ya dauki hulansa ya ajiye a wajen, wata mata za ta dauki gelanta ta ajiye a wajen, sannan an je gaba za su dauki wani abu su ajiye a wajen saboda kokarin mutanen wancan zamani yana da wahala mutum ya zo ya dauki abin da ba nasa bane, yana da wahala. To kai ka yi la'akari da wannan da kuma zamanin mu na yanzu yanzu a ce ana taro ne mutum bayan ya tara ya ajiye hulansa da yaje gaba ya ajiye rawaninsa a kai da yaje gaba ya rasa abin da zai ajiye sai ya ajiye wayansa da yaje gaba sai ya cire agogonsa sai ya ajiye kana ganin in ya dawo zai samu waɗannan abubuwa to wannan yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i sai mai ta'addu'i Allah ba zai karba ba wallahi ba laifin shugabanni ne su kalansu ba mu ma da namu tunda yanzu zaka samu mutumin da yake talakan talakeke ko an sa shi a makarantar boko ya zama kwamare karfi da yaji saboda yana kokarin fafutuka na karbo ainihin haƙƙi na waɗanda yake ganin an danne to ba a baki matsayi bane in aka baki matsayi to wannan sai yafi ma waɗanda ake ganin kaman za su yi shirme barna domin saboda in ya gudu ya bar iyayensa da kawunayensa da gwaggwanayensa ciwon yunwa shi zai kashe su da ainihin talauci da fatara shi zai kashe su da sauro da ainihin kulin cizo shi zai kashe su shi kuma yana can yana Abuja ko yana Victoria Island ba ruwansa da su amma da farko ya wayi gari cikin yan gwagwarmaya saboda ba don Allah yake yi ba ake shi ma bai kamfata ba ne ba a sa shi a cikin tandun mai din ba ne da aka sa shi a cikin tandun mai shi kenan sai ya bi tsutsa aka neme shi aka rasa saboda haka ba laifin shugabanni ne su kalansu ba a wancan lokaci mutum zai ajiye abun da zai rube dun da zai rube duk wanda zai zo zai tsallake abin ba zai dauka ba ba ruwansa yasa ma wajen cikiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake masa tambaya dangane da abin da ya shafi raƙumi a ainihin daji sai ce ina ruwanka raƙumi yana iya gane gida ka kyale shi in ka ga raƙumi ya bata ka kyale shi ba ruwanka da shi da ya tambayi irin akuya sai manzo Allah ya ce a'a ya ce akuya in ka gani a cikin gungurumin daji ya ce wannan ka kama saboda in ma ka barta ko naka ne ko na kerkece saboda me saboda akuya ko tunkiya su waɗannan suna da firme za su iya shiga waje mafi hatsari dabbobin daji su ɗauke su gaba ɗaya amma duk da haka aka ce idan ka ɗauko wannan to ka zo ka yi tarifi na shekara guda kana yekuwa kana sanarwa bayan shekara guda idan mai abin bai zo ba wato ba a samu mai abin ba to wannan kai kana iya amfani da abin amma ran da duk ya dira za ka biya shi ko ka yi sadaka da abin ran da duk ya dira ka yi masa ƙarin bayani ko kuma wato ka ainihin ci gaba da ajiye wannan abin yana hayayyafa kana amfani da wani ɓangare kana tara wani ɓangare kana jiran duk wanda ya zo za ka ɗauka ka bashi in abu ya gagara to ka ɗauka ka ba da misali kamar a ce masallaci ko kuma wani inda za a yi aikin addini shi kenan saboda haka wannan bawan Allah yana tara mutane da yawa waɗanda suke talakawa ya ce wannan shine rabonsu abinda aka tara masa wannan kuma shine rabonsa sai Allah ya bashi arziki mai yawa kuma ya sanya albarka a ciki kowane talaka yana masa addu'a ta fatan alheri saboda a wajen Allah yana da matsayi na musamman kun ga wannan shi yake gwada rowa ba ta da kyau rowa mummunan ɗabi'a ce rowa ba ta haɗuwa da imani a cikin zuciyar mutum guda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata akwai wani bawan Allah wata rana yana tafiya a cikin ainihin daji ko akan hanya haka wanda yake shi kadai ne sai hadiri ya gangamo gaba daya ya ga wannan hadiri da shi yana tafiya ko ga jimare tana tafiya wato da ruwa a ciki sai ya je ana cewa ma wannan gajimare ya je gonan wane ya zubar da ruwa kada ya kuskura ya zubar da ruwan nan sai ya je daidai gonan wane sannan zai zubar da wannan ruwa sai wannan mutumin ya ce abin ya bashi mamaki shine ya yi ta tafiya amma da yake tafiyansa da tafiyan gajimare ko wannan hadiri ba za su zama ɗaya ba mu ne a nan ƙasa muke ganin ruwa kaman ba gudu yake yi ba yana saifi ne alhali a can sama gudu yake yi sosai saboda haka kafin ya isa wajen ya je ya samu mutane suna ta gyaran gonakansu shine yana tambaya wa ina ne wane wane ne wane aka yi ta gwada masa kaje can waje kaza, kaje bangare kaza, har yaje ya samu mutumin yana gyaran gonansa, kun ga riga an yi ruwa an dauke waje ya riga ya sha, har masu gonakai sun samu daman yadda za su dan gyara saboda shuka. Saboda haka da yaje ya same shi yace kai ne wani, yace ni ne wani, yace to ni ba ko ne, amma don Allah ina so in tambaye ka wannan gonan taka ce yace gonarsa ce, to ka bani labari mana menene kake yi a wannan gona, akwai waɗansu abubuwan da kake yi na musamman ne wanda ba kasafai mutane suke yi ba, yace kin yana ganin babu wani abin da yake yi, yace a'a ka sake tunani, yace me yasa kake matsa mini cewa in ba ka bayanin menene nake yi, ai ina ganin babu bukata in maka bayanin menene nake yi, yace a'a ni ma ina da wani labari dai na musamman, in ka bani labari ni kuma zan baka labari, ka san idan ka iya tsokano labari to ka san inda zaka tsokano, saboda haka yace a'a to ni dai a tunanina abinda nayi tunani shine duk lokacin da nazo nayi noma a wannan gona ina kasawa gidaje kamar haka, kashi daya ina bada miskinai talakawa, kashi daya ina mayarwa a cikin gonan, kashi daya ina ajiyewa wa iyalaina, yace ni dai abinda na sani abinda nake yi kenan, kuma duk masu gonakai da suke noma a nan ina ganin babu wanda yake yi irin nawa, amma ni ina kasawa daidai wa daida, kashi daya in dawo da shi gona, kashi daya in bari ma iyalaina, kashi daya sannan in bada sadaka wa bayin Allah. To kun ga wannan shi baya ma duba iyalansa guda nawa ne, yaya ne wato gwargwadon yadda suke bukata, shi dai kawai ya yanka a haka, yace kuma duk shekara abinda nake yi kenan, ina gudanar da rayuwata lafiya kalau, amma sai bana muka samu ainihin rashin ruwa, muka shiga matsala, shine Allah ya kawo mana wannan ruwa din, dalilin da yasa kenan kaga kusan kowa ya fito yana gyaran gonansa, sannan kuma ana ta fata ruwan ya dore ba tare da ya yanke ko an samu matsala ba, yace to madalla ni ko bari in fada maka, yace tsakani da Allah tun daga nisan duniya lokacin da hadirin nan ya gangamo yana ta tafiya, ni na ji an fada ban san waye fada ba, amma ka san daga jin wannan labari kai ka san cewa wanda ya fada din nan ba kan wallasa bane, saboda haka na ji ana fada a cikin wannan girgije ko wannan gajimare cewa ku je waje kaza, kada ku kuskura ku zubar da wannan ruwan sai a gonan wani, abinda aka fada kenan, amma ba fadi dalili ba, shi yasa na ita bi ina bincike kuma wanin nan da aka fada, haka aka ce mini kai ne mai wannan suna, saboda haka ni abinda na ji kenan an fada, yace a to alhamdulillah tunda dai Allah ta'ala ya bamu ruwa, yace ni ban yi tsammanin matsayina ya kai haka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba, mu rufa mu ainihin juna asiri mu yi taimako daidai gwargwadon taimakon da za mu yi. To da farko dai wannan abin da yaje ana fada ba wanda ya sai ce aljani ne yake fada, aljani ya isa ya bada umurni wa mala'iku waɗanda suke kula da girgije ko suke kula da ainihin hadiri, bai isa ba, sai dai a ce mala'ika shi yake bada umurni wa mala'iku a bisa umurnin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shi yake gwada cewa ashe girgijen nan halitta ce daga cikin halittun Allah, sannan tana tafiya da ikon Allah da izinin Allah, sannan tana tafiya da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa har ma ake bada umurni a ƙarƙashin jagora wanda yake shi ma mala'ika ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya yarda da wannan bawan Allah, shi yasa ya ainihin ambace shi a cikin, ko yasa aka ambace shi a cikin wannan girgije, sannan kuma dadin dadawa malamai sun yi bayanin cewa dalilin da yasa wannan ya samu martaba saboda abin da yake bayarwa, duk abin da Allah ya baka ya hore maka ka dauka ka bayar, komai kankantan wannan abin, kar ka damu cewa wai sai ka bada abu mai yawa, a'a dan kadan din da Allah ya baka ka dauka ka bayar, a masallaci za a zo ana neman taimako mai naira 10 mai naira 20 mai naira 50 zai dauka ya bayar Allah ya san gaskiyanka idan karfin tattalin arzikinka kenan babu matsala amma kana da 100 ka dauki 20 ka bayar an je wani masallaci ka dauki 10 ka bayar an je wani waje ana neman taimako ka ba da 100 da kyar eh naira 100 fa alhali kana make da 100 sai Allah ya hada ka da fitinannun mata su kwashe wannan kulin ko fitinannun yaya su kwashe wannan kulin ko Allah ya hada ka da barayi wanda za su kwashe kulin su barka hannu rabbana ko ka roke Allah ba zai saurare ka ba to don haka wannan wani misali ne daban to wannan bayin Allah ko wannan bawan Allah abinda ya kasance yana yi sai duk shekara Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi amfanin gona mai yawa sai ya kira talakawa baya jin wani abu a cikin zuciyarsa amma akramaka Allah ka san fa a yanzu zaka samu wanda yake da miliyan nawa ne mafi karancin zakka kudin zakka eh miliyan 19 ko da yake kun san akwai malaman da suke cewa yanzu ya kamata a koma kan azurfa kuma yana da kyau jama'atu nasrul islam su tattauna akan wannan ishu don akwai malaman da ba su sani ba ana karantawa ne a cikin littafan fiqihu amma kuma ba a la'akari da shi amma yana nan a cikin littafan fiqihu ana kiyasi da zinare ne ko da azurfa to yanzu zinaren ya kai wani munzali wanda yake ya ketare azurfan alhali da bambancin su kadan ne haka suke tafiya kaman a ce riyal din saudiya ne yanda yake shekaru 5 ko shekaru 10 in ka je gobe ma haka zaka same shi banda nayaran najeriya saboda tsabar lalacewan kulin najeriya eh amma waɗansu kulane yadda suke tsaye haka suke tsaye to yanzu sai ana samun bambanci tsakanin ainihin zinare da azurfa in kai lissafi da zinare mafi karancin wato dukiyar nisabi farkon nisabi wajen miliyan 19 da wani abu ne yana kyauta zaton haka ne to amma in ka dauki azurfa kai lissafi da shi to ba zai kai naira miliyan 5 ba kaga akwai bambanci to yana da kyau sai an yi orientation ko an yi workshop an fahimtar da mutane su waɗanda suke da ilimin fiqihun su samu daman yadda za su bunƙasa su kumbura ba su rinka tsukewa waje ɗaya ba yadda za su yi istinbadi kowa ya fahimta wannan aiki ne na jama'atu nasrul islam saboda muna tare da shugabannin shi yasa na faɗa na da jaddadawa na'am don haka alaramma mutumin da yake da miliyan 40 ko miliyan 80 idan aka kasa gida 40 tunda dama ana kasa ki divided by 40 ne a dauki 1/40 shine zakka mai miliyan 80 ya shekara guda zai bada zakka miliyan nawa ne eh miliyan 2 ko to sai ya zo yi lissafi sai ya fitar da miliyan 2 yanzu ya dauki miliyan 2 nan ya baka kai kadai alaramma ka more wannan kulin ka ja sallah kyakyam ka kuma rufe kofa kirif ka yi komai da komai sai ya hana sai ya ji wani abu a zuciyansa saboda in ya dauki miliyan 2 nan ya baka wato za ka yi walwala musamman ma ya ga ya dauki miliyan 2 ya baka kawai sai ya ga a zo ana jiran liman ina liman a ce ai liman bai iso ba can sai ya ga kifi da sabon kimko ya zo ya yi fagin a gefe zana ya zo ya ce a daidaita zahuri ta biyu sai ya zo kan wanda ya bada zakan ya ce alhaji ka dan gyara kafan ka don Allah to wannan sai ya ji wani abu a zuciyarsa ya ce okay wato miliyan 2 ne to ba zan sake ba ki miliyan 2 nan ba eh ba kuma shi kadai ba ni na san yadda zan yi miliyan 2 nan sai ya katancala ta sai ya raba ta divided by 40 in an raba miliyan 2 gida 40 nawa ne ina alaran malukuman eh nawa nawa za a samu to 2000 ko 3000 ba ma sai kai ba saboda tsaban mugunta billahi allazi la ilaha illa huwa akwai masu kulin da Allah ya ba su kule ba za su iya daukawa a dunkule su bada ainihin bawan Allah ba to idan ba ku yi haka ba Allah yana ganin ku in kun yi keta kun yi mugunta Allah yana ganin ku shi da ya ba ku in ya ga dama sai ya tsiyaka ku dama Allah ne ya baka ba dabaran ka bane ba gada kai a wajen iyayenka ba ba gada kai ba laysa bi kabirin an kabirin ba gada kai ba haka Allah ta'ala ya ga dama ya dauko ka ya baka saboda hakan akwai wanda ya cancanta ka dunkula mai kauri ka dauka ka baki ka dunkula ka baki amma in ka tsaya kana jin haushi kai da kake da miliyan 80 don ka dauki miliyan 2 ka ba da limamin anguwanku haushi kake ji don ya haukin ko har kana rafkanuwa a cikin sallah saboda tsaban jin haushi ko kuma idan ya rufe kofa to in ya rufe kofa ina ruwanka ka bari ran da yazo neman taimakonka saboda ya rufe kofa yayi mata hulu ka ce wa yace ka kara ni ban baka zakka don kai kari ba ya kamata wato ka kara jari ne ko ka kara noma ko wani abu makamancin wannan saboda duk wanda aka bashi zakka idan yayi kuskure yayi abin da ba daidai ba yana da kyau a nusar da shi saboda za a baka zakka ne ba domin kai almubazzaranci ba za a baka zakka ne saboda kai ma ka tada koma danka idan ka tada koma danka in aka yi dace zuwa wata shekara kai ma zaka wayi gari a cikin masu bayarwa ko baka bada zakka ba zaka bada sadaka zaka yi alheri domin mafiya yawa in kaga mutane ba sa kyauta ba sa alheri ko ba sa ainihin sadaka ai talauci ne idan da suna da shi za su yi amma saboda ba sa da shi shi yasa ba za su yi ba in aka bada zakka mai kauri ga ɗaya daga cikin su yana da hankali to zai yi tattalin wannan saboda haka za a samu ragowar maroka ga ainihin masu hali ko waɗanda suke da kuɗi za su rage masu yawan roƙon su saboda yadda suke baza zakkan ana amfana da ita to mushkilan da aka samu wannan bawan Allah ya gama rayuwarsa yana yin haka ashe duk abin da yake ƴaƴansa haushi suke ji ƴaƴansa haushi suke ji mai yiwuwa an ka bincika sai ka samu ma mai yiwuwa kafin ya haifi ƴaƴan ya mallaki gonan babu wani daga cikin ɗansa wanda ya sanya aka mallaki gonan wala ala hannunka mai sanda ne ga masu dukiya duk wanda yake da dukiya inda yake shekaru sun nausa masa yana da ƴaƴa masu wayo to fa in zai yi gagarumin abu to za su yi kokarin hanawa haushi suke ji suna Allah Allah ya mutu domin su gada wannan ɗabi'a ce ta mafiya yawan waɗanda suke da hali da ƴaƴayensu to ga wannan bawan Allah ƴaƴansa haushi suke ji shi yasa yana mutuwa da suka mallaki gonan suka ce a'a a bar gonan a dunkule ba za a raba ba kuma tun da baba ya mutu ya bar duniya to za mu yi maganin talakawa da miskinan nan saboda abin da ya faru gaskiya ne shi yasa Allah tabaraka wataala yake ba mu labari cikin Qur'ani kuma ya ce wa Quraishawan Makka ya ce ga misali kusa da kusan a nan Yemen ne nan kuma Makka da Madina abin ba nesa da ku yake ba ku dauki darasi daga waɗannan mutane abin da ya faru gare su saboda haka duk wani mai hali ko mai dukiya to shi ma ya dauki darasi daga wannan kissa shine Ubangiji ta'ala ya ce inna balawnahu lalle mu mun jarrabe su kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi masu gonan nan iz aqsamu lokacin da suka yi rantsuwa la yasrimunnaha mutbihin lalle za su girbe ta da ainihin sanyin safe ko da asusuba wala yastasnun
wala yastasnun
to me ya faru
qafa alayya qa'ikum min rabbika wa hum na'ibun
wala yastasnun amma ba sa toka cewa mai yiwuwa sun yi rantsuwa tun da an ce iz aqsamu saboda alqasamu rantsuwa ne alhalku rantsuwa ne alyaminu rantsuwa ne kuma dukansu Qur'ani ya ambata إذ أقسموا يا إن سكران إلى يسلمونها مذبحين للي ذا سجربة ذا أصل سبان فاري كابن كوا يتأشى لقبتشي سنجم كومي ولا يستسنون أما بسيتو كتيابا بسيتي إن شاء الله با ثم أجي ون مطلع وثم لما يسنا فترة ولا يستسنون بسيتو كتي سكتي ذا سبان ربون تلكا وابا kamar yadda ubansu ya saba yana bayarwa sun ce ba za su bayar ba me zai faru fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai mai dawafi mai kewayawa ya kewaya daga wajen ubangijinka wahum na'imuna alhali suna shirga bacci kafin lokacin zuwan gonan kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ta halittar sai ya ce zagaye wannan gona ki gama da ita ine fatafa alaiha ta'ifun wala akwai jinar jinas ishtiqa saboda tafa yatufu tawafan kamar yadda aka ce ta'if ta'ifuna tawafuna jinas ishtiqa akwai jinas tam akwai jinas naqib fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun ubangiji yace kawa maka tura wata runduna wani mai kewayawa ko wata mai kewayawa daga cikin halittun Allah aka ce ta kewayawa hum na'imuna suna bacci to da ta kewaya me ya faru
wa asbahat kasarin
na'am
fatanadu musbihin
na'am
aliqudu ala harsikum in kuntum salimin
fa asbahat kasarin sai ta wayi gari kamar ainihin gonan da aka girbe bayan an girbe ana tsammanin damala za ta sauko aka zo aka tattara sauran karmami aka kona yaya gona take kasancewa shine kasarim aikal masrum kamar wanda aka giggirbe bayan an girbe aka ainihin kona dun walan suna fassara kasarim suna ce kal aswad kaman gonan da take baka kirin wuta ta bi kanta haka Allah tabaraka ta'ala ya mai da gonan ka kaf gaba daya saboda mugunin yansu tunda sun riga sun yi kuduri cewa za su hana talakawa kun gani mintoci ko awoyi kadan ne suna ta kirgabaci Allah tabaraka ta'ala ya ce ikon mu yabi kuma ikon Allah yabi fa asbahat kasarim kawai gari kamar ainihin wanda aka kona ana jira ruwan sama ya sauka a sake sabon shuka saboda aka fatana da musbihin su kuma sai suka tashi dab asuba fatana da aina da ba'dhum ba'da sashin su ya kira saki suka yi ta tashin saki wannan ya gwada waɗansu daga cikin su kaman bacci ya dauke su ko sun manta suka ce mutattaru muje da yaushe musbihina wal halu hadhihi annahum musbihuna wato sun yi haka ne a lokacin da suke wayewan gari ya gwada ma da alaman makara sun makara ba asalin lokacin da suka ambata ba saboda fatana da musbihin suka ce anittu ala harsiku tun daga cikin gari su ba san abin da ya faru ba laman dare dai Allah kan yi hukuncinsa cikin kiftawa idza arada amran an yakuna fa yaqulu lahu madha kun fakana aw fayakun kasance kawai sai ya kasance idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi zartar da wani al'amari ana ce masa kun fa yaqul kawai sai ya kasance saboda haka suka ce anigdu ala harsikum a wata kira'a anigdu ala harsikum anigdu yadda malaya karanta mana a wata kira'a anigdu ala harsikum me yasa aka ce anu saboda ugdu za su tafi gaba daya akwai wani ilimi na musamman a cikin larabci kalmomi in suka halu ana mayar da su haka amma yadda karanta mana anan kira'a mutawatira anigdu kira'a mutawatira aidan anugdu wato ugdu ala harfikum in kuntum farimin ku yi sammako bisa kayan amfanin gonanku in kuntum sadiqin aw awsarimin, idan kun kasance masu girbewa, inda kuna son ku girbe ku hana talakawa, to maza maza fa ku je mu kama hanya mu tafi a yanzu mu yi maza maza mu je abinda suka fada kenan. To me ya faru? Fantalaku, Ubangiji Ta'ala yace sai suka kama hanya, suka kama hanya suka tafi, shine fantalaku, saboda takaita komai. Fantalaku shine sun kama hanya sun tafi. Idan aka ce idan talaka fulano, fulano wane ya kama hanya ya fara kaza, kamar mutumin da zai tafi zai yi tafiya yake ne ya shiga mota har ya bar gari, sai ya ce in talaka, ya riga ya yi gaba, shine fantalaku, so kama hanya suka tafi. Wa hum yatakafatun, suna tadi a boye a tsakaninsu, shine yatakafatuna, suna ce yau kan za mu yi maganin talakawa, yau kan ba mai samun komai. Kaga suna ta gadara, suna gwada ma iko gonan da ba nasu ba a zamanin baba. Ai talakawan nan sun yi walwala, ai kaza da kaza da kaza da kaza. To kai idan ka ga mahaifinka yana taimakon waɗansu bayin Allah har kaman gadara suke suna walwala, to wallahi baka sani ba mai yiwa albarkacin su mahaifinka yake ce. Idan ya bar duniya ka kasa aiwatar da wannan, ka ce za ka yi musu mugunta, to shikenan sai Allah ya barka da dabaranka. Kuma in baka yi sa'a ba ko ka waiwayo ka gane kuskurenka, shikenan ina al'amari ya zamo is too late, a riga an makara. Saboda haka fantalaku, so kama hanya suka tafi. Wa hum yatakhafatun, suna tadi a boye a tsakaninsu. Me suke faɗa? Daga cikin abubuwan da suke faɗa suna ce Allah ya kulan nahal yawma alaikum miskin, suka ce a yau ba miskinin da zai shigo wajenku, tunda za mu girbe kakaf gaba ɗaya kafin gari ya waye. Saboda haka ba miskinin ma da zai sani, ba wanda zai shigo balle ya samu wani abu, maganin su kenan. Shine Allah ya kulan nahal yawma alaikum miskin, anan akwai jumla itiradiyya allati wato farraqat baina alfi'li walfa'il. Allah ya kulan nahal yawma, aka kawo maf'uli da zarfi a waje guda, alaikum da jar wa majrur, sannan aka ce miskinun, sannan aka kawo miskini a ƙarshe, shine kuma fa'il. Me yasa? Saboda ainihin a samu tanasubi na ainihin alfawasil. Alfawasil shine awakhirul ayat, ƙarshen ayoyi. Ko zan ba mu cika bayani akan wannan ba, amma shi ma akwai malaman da suka rubuta littafai na musamman akan yadda ayoyi suke karewa da sajai. Za su ce sajaun murassa, wannan sajai ne, tunda a can baya an ce fatanadu musbihina aniddu ala harsikum in kuntum sarimina fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulanna al yawma alaykum miskinun. Nunun ne yayi kama da walanta, amma shi yazo da rufu'a, saboda shine fa'il. Alla yadkhulannaha miskinun al yawma alaykum, saboda wani miskini ko daya. Sai yasa ma yazo nakira, nakira shine abinda yake fada indefinite article, ya zo na kira domin ya gwada kowane irin miskini ne, komai tsananin da yake ciki da wahala, yau mun yi maganinsa. Shine Allah ya kulanna hal yawma alaikum miskin wa gadaw ala hardin
qadirin.
Na'am.
Falamma ra'awha qalu
Na'am.
Bal nahnu mahrumun.
To sai Ubangiji Ta'ala ya ci gaba da bamu labari, saboda wannan labari ne kai da yake bamu, yana daga cikin qisasul Qur'an. Wa gadaw ala hardin qadirin, malaman tafsiri suka ce wannan sadara wato bata da dadi, ana cikin ba da labarin ne sai Allah ta'ala ya ambaci mumunan halinsu mumunan dabi'an da suka dauka ta rowa da kyashi don ba wai rowan ne kadai ba akwai kyashi bayan kyashi akwai me akwai mugunta to guda uku ne idan suka halu me za a kira su hatsari kenan abinda za a kira su kenan eh ki yasa Allah ta'ala yace wa gadaw ala harzin qadirin wa gadaw suka wayi gari suka kunduma kansu don abin da yake nufi kenan in aka ce gada fulanu wane ya kwana ko ya wayi gari kaza wa gada fulanu wa fulanu su wane sun kwana suna kaza ba wai lalle kwanan suka yi ba a sun riga sun kulla sun kudurta kawai abinda ya rage lokaci yazo su zakkar da hukunci to da larabci kana iya fadin haka Allah ta'ala yace wa gadaw ala hardin yace qadirin su riga sun wayi gari sun tsundumu a bisa niyyar ruwa domin alhar shine tsananin wato niyya na aiwatar da wani abu wanda wani lokaci kawai kokari muke yi fa fassara kalman kai tsaye da Hausa akwai inda fa ba zai fassaru ba sai dai kawai a yi da kake Bahaushe ya gane in yaso kuma ba filata ne ta kame-kame shi ne wa gadaw ala hardin qadirina wannan hal ne wato suna gwada suna da iko saboda haka bayan niyyan rowa ga kyashi ga mugunta to idon ka ya gwada maka cewa waɗannan mutane kaman sun fito suna gwada su suna da iko abinda suke so za su aiwatar tunda babansu yana yi su ba za su yi irin na babansu ba sun murkushe kenan shine qadirina ba gadaw ala hardin qadirin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu je zuwa su ba sani ba a riga an gama da gonan ba sani ba don a gwada ma dan adam kasawansa saboda haka ko kai ka tara dukiya in ka ce za ka yi gadara sai Allah ya sullube dukiyan daga hannunka a ga yadda za ka yi tunda babu wanda ake haihuwansa da dukiya ko kaga yaran da sun sauko hannu a dunkule an ce alkawari suka sauko da shi yaran yanzu ko hannunsa a ware saboda za su yi tsiya Allah ya kyauta amma yaran da an ce a dunkule haka hannu yake ba ma an ce bane dukan mu a dunkule aka saukar da mu da hannaye to kaga ai babu wanda yake haihuwansa da dukiya sai dai in ka zo duniya ka samu ko idan kana ciki aka yi mutuwa na wanda zaka gada a jira sai an haife ka don ba za a raba gado kana ciki ba ko da cikin ya ɗauki shekaru nawa ne sai an haƙura an jira ko a ajiye rabo guda biyu idan waɗansu sun matsu don ana samun magada kun san babu masu gajiyan haƙuri kamar magada wannan na yi experience ɗinsa alƙalan da suke raba gado ka tambaye su babu masu gajiyan haƙuri kamar magada daga nan kuma sai 'yan siyasan da suka tura mota ko ba ka bane bane saboda suna Allah Allah to Ubangiji ta'ala ya ce wa gadaw ala hardin qadirin suka doge ko suka wayi gari ko suka tsunduma a bisanin ya rowa iyakacin iyawansu kaman har gadara suke suna ganin sun gama da wannan isu su kuwa ba su san cewa an gama da ishinsu ba Allah ya riga ya gama me ya faru shine suna zuwa falamma ra'auha yayin da suka ganta me kenan ashabul janna ai abin da aka fala kenan ai falamma ra'aul janna yayin da suka ga wannan gona ta su wata iri daban tunda Allah ta'ala ya ce fa asfahat kasarim ta wayi gari baka kirin kaman ba ita ba falamma ra'auha lokacin da suka ganta qalu sai suka ce inna ladallun suka ce yan uwa mun bata hanya ba mu biyo hanyar daidai ba, ba fa wannan gonan ba ce, eh, inna la dhallun, suna nufin sun bata hanya, ba gonan ba ce. Saboda duk abin da ka mallaka yana wani wuri, kai ba ka san me ya faru ba. Da farko idan ka je, ka ga canji na lalacewan abin ko na barna, to zuciyanka da farko ba za ta gwada maka naka ba ne. Sai daga baya, bayan ka nutsu, sai ka gane naka ne, in ya zo kuma sai ka bi hanyar da za a warware. To ka ce mun bata fa, saboda haka ba mu biyo hanya daidai ba, ba nan ne gonan ba. To za su je ina ne, za su bar wajen ne, suka zazzaga dai. Garke suka ce bal, suka ce a'a, nahanu mu dinnan mahrumun. Kawai an hana mu ne. Me yawa waɗansu ne suka zo suka kona gonanmu da daddare, saboda sun ga amfani ya yi yawa yana ta zuba. Lalle an hana mu ne. Lalle gonan ce, amma ya aka yi ta kone? Ya aka yi ta lalace haka? Ya aka yi babu komai? Babu abin da za a lauka? To kenan sun gane kuskuren cewa ba bata suka yi ga hanyar ba. Gonan ce amma kuma an yi hasara. To yaya? To sai aka samu wani mai hankali. Me yace?
Qala awsafuhum alam aqul lakum
la tusabbihun. Qalu.
Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
Naam.
Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun.
Lalle sun yi hankali. Naam.
Qalu ya waylana inna kunna taghin.
Lalle sun saduda. Sai me?
Lana khayran minha inna ila rabbina raqibun.
To kaji karshen su da suka tabbatar gonan ce, suka ce wannan an hana mu ne kawai. Saboda haka me ya kamata? Sai ne aka samu mai hankalin cikin su ya ce, ai ni dama na fala muku, na fala muku. Kun san daman aka samu matsala a abu, a nan ne ake samun waɗansu za su ce mu tun farko daman ba mu goyi baya ba. Wannan haka ne, wannan naturally a rayuwa haka ne. Inda har mutane za su hadu, wani zai ce ai mu dama ba mu goyi baya ba, kun fi ƙarfin mu ne, ai mu ba mu so a yi haka ba. Shi ne mai hankalin su ya ankara da su. Shi ne darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala. Amma kafin nan muna so mu yi amfani da wannan dama mu mika godiya da ainihin jama'atu Nasrul Islam ta jihar Bauchi, waɗanda zo kawo mana ziyara ƙarƙashin National Coordinator na jama'atu Nasrul Islam Bala Ibrahim Lifidin Bauchi, da kuma State Secretary na jama'atu Nasrul Islam wanda yake Injiniya Dr. Ahmad Y. Jumba. Kwada yake Dr. Ahmad Y. Jumba shi babban yayanmu ne. Malam Ahmad Y. Jumba wannan da kuke gani, lokacin da muka yi secondary school a kafin madaki, lokacin su ne suke manyan mu jagororin MSS. Da Malam Y. Jumba, akwai Malam Bala, ina jin yana koyarwa asibiti, akwai waɗansu wanda suna nan wanda da asuba za su rinka yawo a ciki suna tayar da mu sallan asuba a makarantar secondary school na kafin madaki, boarding school. Ina iya tunawa yana daga cikin abin da suke faɗa, as-salatu as-salatu as-salat, haka za su rinka bin hall hall suna ambatawa mutane suna tashi sallan asuba. Bayan nan a ja mu sallah a yi mana wa'azi a saita mu. Amma yanzu kun ga hurhurana ya fi nasa, saboda me? Saboda tsaban rigingimu na duniya. Amma babban yaya ne a kan wannan, ina girmama shi kwarai da gaske, domin saboda ba domin sun taimaka mana a makarantar secondary school ba, da za mu shiga matsaloli iri daban-daban. sai mutaki yan boko zalla wanda yake babu addini, saboda haka Allah ya saka muku da alheri. Sannan kuma a cikin tawagan akwai Mala Ibrahim, Mala Abdulrahman Gani, dan Amar Tilliman Katagun, Malam Sani Sulaiman da Malam Aliyu Garba, su ma suna cikin tawagan da suka kawo mana wannan ziyara. Sannan kuma ga babban yaya mai girma makaman limamin Bauchi, wanda shi ma ya sake kawo mana ziyara a wannan rana. Sannan kuma a jiya akwai iyalai na marigayi Malam Mahmud Doya daga Izalas Kwata, wato nan Malam Mahmud kowa ya sani yana daga cikin manyan dattawa na wannan majalisa. Shekara da shekaru idan mun zo clothing, yana daga cikin waɗanda suke gabatar mana da jawabai masu tsada. Kuma Allah ya kaddara su muka zo muka same su a anguwan nan, su suka kafa da'awa a anguwan nan, har Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shekarun da zai ba su, har Allah ya karbi ransa. Allah ya ji kayinsa ya gafarta masa. Lalle ƴaƴansa sun dunkulu jiya, sun zo yau ma sun sake zuwa. Kuma wannan zuwan da kuka yi kunga dole mu daɗa tunawa da shi, mu sanya shi a cikin addu'o'inmu. Yadda kuka ji ake masa addu'a ta fatan alheri, ku yi ƙoƙari kuma ku ɗauki wannan hanya tasa. Ya kasance ku zauna da mutane lafiya, ku yi mu'amala da mutane wato yadda ya dace, saboda ya girmama mu, ya martaba mu, ya ba mu goyon baya 100% bisa da'awan da muke a nan anguwar. Ba domin mun samu goyon baya daga ire-irensu ba, da ba mamaki yadda aka turo mu anguwar muna iya barin anguwar, nan da muka samu iko kuma mu tada anguwan gaba daya. To amma sai ba yi haka ba, saboda haka muna addu'a Allah ta'ala ya ji kayinsa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Duk waɗanda suka kawo mana ziyara mai girma makaman liman, dama mun sani duran da aka zo closing, yawwa kana daga cikin manyan baki da suke zuwa. Muna fata idan muka zo rufe tafsiri zaka halarci wannan wuri, kuma zaka zo tare da sakon babban limamin Bauchi da kuma sakon babban mai martaba sarkin Bauchi, sakonni guda biyu, sannan kuma da sakon makaman liman, in ga sako guda uku kenan. To Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka, saboda ranar talata insha Allahu ta'ala kina 28 ko 28 ko kuna so mu kai 29, tunda ana tsammanin azumi za a yi 30 kenan ko 28 kamar yadda muka saba tsayawa za mu tsaya. Jama'atu Nasrul Islam ta jihar Bauchi, Allah ya saka muku da alheri, muna godiya kwarai da gaske. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.